Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya shige mun fara tabo batun yadda ƴan ta'adda suka dabi wani yanki musamman a jihar Zamfara da bangaren jihar Katsina dake bakin iyaka da karamar Kumar Tsafe. Waɗannan ƴan bindiga musamman suna farautar ƴan banga dake kare waɗannan garuruwa suna kashe su. Haka kuma ba su bari mutanen ƙauyukan dake wurin su yi noma har sai sun biya su kuɗi mai yawa miliyoyi. A shirin namu na makon da ya shige, Basiru daga garin ƴan warin daji ya fara yi mana bayanin yadda suke kashe ƴan banga, kuma zai faro da batun wani sanannen ɗan banga mai suna Babangida wanda ya rasa ransa wajen kare mutanen ƴan warin daji da dukiyoyinsu. Za mu taso daga kan tambayar da Nasiru ya masa game da waɗannan ƴan banga.
Wani misali za ka yi ko kuma su waɗannan ƴan banga ne za ka iya tunawa waɗanda aka kai musu hari ko kuma waɗanda suka tinkari mutanen nan watakila suka rasa rayukansu?
To a gaskiya mutanen da suka kai mu wannan hari akwai wanda shine shugaban ƴan bangan, kuma wanda gaskiya a garin ƴan waran daji shine yake jira shine Babangida. To Babangidan nan sun zo mutanen nan sun kashe shi. Akwai wani yaro shi ana ce mashi Gambo, sun kashe shi. Akwai wani wanda ake ce ma Sili, Malam Sili, shi ma sun kashe shi. To wannan abun ya sa mutane sun dauki zafi, suka dauki zafi aka yi sati ɗaya tir ba wanda ya zo ce ku cikin ku. Karshe shi Babangidan nan ba su rufe, mutanen garin nan ba su rufe shi ba, sai da aka tsaya mana local government din Tsafe ya zo ya gani. Ana ganin kamar tun da ya zo ya gani za a yi wani abu. To amma gaskiya wani abun da aka yi bai ta hakari ya karya ba. Idan ka zo ka zube jami'an tsaro a garin ƴan waran daji, to ina za ka kai mutanen ɗanwaru, ina za ka kai mutanen rugumawa, ina za ka kai mutanen haya alhaji, ina za ka kai mutanen gurbi, to irin su ɗan amana, irin su buke-buke, irin su sabcin ƙadai, to ka ga duk ka basu a banza kenan. Sai an fara kai sanin ɗan sanda zai mafalci ya ɗauki mutaje garin ko kuwa zai yi. Ya kamata a ce akwai security wurin wanda aka zube na musamman kafin a ga an kai ƙarshe da waɗannan mutane.
Akwai abin da ba mu fahimta ba, ka ce shi Babangida da aka kashe an bar shi sai da yi kwanaki ba a yi jana'izarsa ba. Me kike nufi da wannan labarin?
To ya kwana ɗaya ne an jira saboda ba zai kamata mutum da shi mutum ne wanda yake sananne ne ko mutum ne wanda yake mai jajircewa mai yin kwazo wurin ganin ya tsaya ya taimaka an kare rayukan al'umma. To kaga wanda gwamnatin chairman Alhaji Adamu ya san da shi kuma ya san aikin da yake, to bai kamata a ce kawai ya an zo an kama shi kitan gilla ba, an zo an rufe shi ba tare da an gaya ma hukuma ta sani ba. Wannan shine dalilin da yasa aka yi wannan abu.
A ina aka ajiye shi?
Ya aje shi ne a cikin gidansu ne aka aje har gari wai, sannan da aka zo chairman ɗin ya zo aka zo aka dauke shi aka je aka yi jana'iza. Dan lokacin da aka ɗauko shi, to ba wani inda za a aje shi in ba kamar gidan nashi ba. Ana aka aje shi aka zo aka yi jana'iza shi da safe, kuma chairman ya zo da makarraman shi na local government sun zo sun gani. To amma ban san wani mataki suka ɗauka ba, wanda ni gaskiya a yanzu ko da mutum da sun zuwa garin nan ya gaya mana jiran ce saurara, in dai ba zo ne shigar nan ce saurara, saboda garbi ba za ka dauki kan ka sa rayuka cikin wani hali ba na halaka ba. To dole ka saurara ka ga abun ya zama ko zai sauki. To abun kuma gaskiya sai kara ci gaba yake. To mu abun da muke duba shine nan gaba kaɗan, idan Allah sama yana da rayi, damana za ta zo. Idan damana ta zo an san kauye tana yin duhu, to ina za ka bi, ina za ka escape, ko kuma ina za ka je ka nemi abinci? To wa zai dauki abincin da zai baka? Dole sai ka je daji ka je ka yi aiki. To dajin nan za ka je, za a je a yabi mutanen gari mutum 50 gari ne a je a kare ka je ka yi noma, ko ko za ka je ka je ka yi noma? Kaga wannan ba karamin hadari bane ba.
Dazu kafin a fara hirar nan ka ba da labarin, akwai wasu za ka ga mutanen kauye sukan tara wasu kudade su ba wa ƴan ta'addan, ya zama kamar cin hanci sai su kyale su.
Akwai lokacin da za a ce idan kuna son ku yi noma, wasu sai kun tura barayin nan kuɗi kamar miliyan ɗaya ko miliyan ɗaya dubu ɗari biyar, to kuna za su baku ku yi noma. To kaga alƙawarin ɗan ta'adda ai ba cikakke bane ba. Kuma wannan mu ni abin da ke gani a fahimta ta kamar ƙara ma bana dawaki ne. To ina neman kuɗi ne in ƙara ƙarfi in gagare ka, ka zo ka ɗauki ma kuɗin kuɗi ka bani, kaga shikenan har ƙara mai da kan kasa kenan. kuma wanda haka din bangin za a ce ana karɓar irin wannan kuɗin ba ana ba da yana zaman kamar wani ajiya dan saboda ka samu damar wani abu to dan ta'adin da zo yayi haka bangin za a ya samu lokacin zai ce ya bari dan kanshi ba bace bari dan kanshi tunda ya sa abun yana karuwa akan abun kuma ya riga ya ga ya ci galaba sai ma kun ba ni kaza sannan ku zo ku yi manobin bukata naku kaga abun akwai abun duba a ciki
kana nufin da yake ce mana wannan yanki yana hannun ƴan ta'adda kenan
to gaskiya maganan gaskiya duk wanda ya sani ya san wannan yanki gaskiya inda ya san yankin ƴan waran daji daga ƴan waran daji zuwa taujin kare zuwa wayare zuwa buke-buke abinda ya ɗauko ya yi rugumawa ya kai mutu ya je wajen bawo kai hawo na kamacin duk wannan wurin gaskiya yana hannun ƴan ta'adda dan ba abinda ya kai saka yi ba kai saka yi komai ba ba wani abin da kai suka ce ka zartar da shi akan wannan hukunci akan wannan wuraren saboda su ka san masarautan kauye ba wai makami ke gare ta kun ba wani jama'a tsoro za a ji a zuba ba to mai unguwa zai hana barawo da bindiga yi abin da yake so a gari kaga ba ta yin zai hana shi dole idan kana son ka zanna lafiya sai ka goyi bayan su ka goyi bayan abin da suke so to kun shi zai baka zama lafiya to kaga ni abin da muke tunani idan aka bar abun yayi karfi to nan da dan wani lokaci to za a zo a yabi matasan gaba ɗaya su kuma barayi mamakin wanda ake ganin zai kokari a samu ya jajirce a nemi ci gaba kasar da ci gaba a samu zama lafiya kasar nan to ya zama dan ta'adda kaga mamakin a je a kama mutum ɗaya ko biyu uku daga cikin wanda suke wannan abun a musu hukunci da ya dace da su to sai a zo ya zama abun ya ziga gare kwantila
me kike tunani yasa matasa suka kangare suka koma ƴan ta'adda nan
to gaskiya ni a tunani na abinda nake tunani ya ka irin wannan to akwai karancin samun rashin tarbiya don gaskiya an san ni a arewa dai aka ce maganan bafulati ne ko bahaushe to ko a wani bangare kake zaka tunani akwai ruhin imani a jikin mutum to ka san shi imani dole sai da tarbiya idan ba a samu tarbiyya ba tun farko to dole mutum ya zama gagarari to ni na ganin gaskiya wannan karancin tarbiyya ne ta kawo hawa aka shiga halin da aka shiga wanda ni a tunani na kenan gaskiya
ba ka danganta wannan da talauci ko kuma misali a ce in ma Fulani ne shanunsu ne ya kare don haka kawai gara ma kawai kowa ma ya rasa in a fasa kowa ma ya rasa
eh da wannan hajjina su amma to ai su wasu din suna da shana kan a gidansu wasu gidansu akwai shanu ba wai dan ba shanun ba wasu gidan suna da shanu to amma saboda ka kare mutuncin shanun gidanku zaka zo ka shiga kungiyar ta'addanci saboda kai ga da asaci naku wanda bai shiga ba shi ya zo kore shanun su a kashe shi to kaga wannan ana kara ba abun karfi ne wanda har ya wuce tunanin kai abin da kake tunani
a karshe ta yaya kake ganin gwamnatin jihar Zamfara da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya za su yi wajen shawo kan wannan matsalar
to gaskiya in za a yi adalci ita gaskiya da ma ɗaya ce mu mun sani tsakanin da Allah gwamnatin tarayya ta yi kokarin da iya kokarin da ya kamata ta yi a ce ta yi dalilin da yasa ni wannan magana shine hasali ministan tsaro na faɗan Zamfara ne kuma Zamfara nan ne mai fashi ni a tunani na ba yadda garin da zai gode duniya wanda yake Zamfara nan kuma wannan abun da nake gaya maka ba na tunani a ce manyan mutanen ba san da abun nan ba dan haƙƙin su ne a ce san da wannan abun tunda kwanakin baya da ya wuce akwai wani tsohon sanata wanda ya zo ya magana akan wannan abun amma mu duk abun da aka yi ba wani mataki da aka ɗauka aka nuna mana na mu ji sauki mai sanyin rayuwa mu samu samu nutsuwa wallahi ba mana kodai ba
an sauraro za mu yi kokarin jin ta bakin hukumomin tsaron Najeriya kan ko akwai abin da za su ƙara yi domin kare rayuka da dukiyoyin mutanen wannan yanki haka kuma har yanzu muna jira mu ji ta bakin gwamnan jihar Bauchi Barista Emi Abubakar game da batun mutanen Zirami da wani alkali mai suna Sani Musa da suka ce yana zaluntar su a madadin Nasara da Malikaya Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa a huta lafiya